الرحيم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من الأغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله يوم منا أصبر 24 جوات رمضان hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da shekara 1444 wanda shine yayi daidai da 16 ko 15 15 ga watan April miladiya tana da shekara 2023. To alhamdulillah a ci gaba dai da darasin da muke gabatarwa daga tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga cikin wannan sura mai albarka suratu Yusuf. Suratu Yusuf alayhi salam. Kamar yadda aka sani a jiya muna cikin magana akan yanda ɗan uwan Annabi Yusuf alayhi salam suka yi kokari da dabarar su suka jefa shi a rijiya. Kuma a jiya har ma an fito da shi a rijiya din. Kamar yadda muke magana malamai da yawa sun tafi akan cewa bai dade a cikin rijiyar ba. Yayin da wasu suka ce yayi kwana uku, yayi kwana uku a cikin rijiya, akwai riwayoyi da hikayoyi da yawa da aka yi daga malaman tafsir wanda suke magana akan cewa Allah ya jefa masa, ya masa ilhama na wani sunaye daga cikin sunayen Allah, wata addu'a wacce yayi, wacce har ma malamai suka ce wannan addu'a insha Allah ta'ala idan mutum yayi ta yana cikin bakin ciki Allah yana warware masa, yana yayi masa wannan abu. Shine yayi magana ya ce ya shahidan ghayra gha'ib, ya qariban ghayra ba'id, ya ghaliban ghayra madlub, sai ce farris anni aw farris alayya, ya wanda yake halastacce wato yana gumba yana koye ba, ya wanda yake kusa ba yana nesa ba, ya mai rinjaye wanda ba a iya rinjayarsa, ka yaye mun abin da nake cikin nan. Shine sai Allah subhanahu wataala an ce yayi wannan maganar, yayi wannan addu'ar. Akwai wanda suka ce yayi addu'ar da safe da yamma, waɗannan sayyaratu din suka zo suka fito da shi. Akwai wanda suka ce yayi ta kamar da daddare washe gari, suka zo da safe suka fitar da shi. To dai addu'a ce wacce take sai a kula da ita kwarai da gaske. Ya shahidan ghayra ghaib, ya qariban ghayra ba'id, ya ghaliban ghayra maglub, haka yake fada. Sai yake farrij anni ma ana fi aw farrij alayya, haka yake fada. So wannan ya fadi wannan Allah subhanahu wataala ya amsa aka fito da shi. To bayan an fito da shi kamar yadda na yi magana jiya, akwai magana guda biyu wacce take ita ce take jan juna. Daya maganar ita ce ‘yan uwan annabi Yusuf sun sake dawowa sun karɓi kayansu, sai suka sayar ma wannan mutumin da ya tsince shi daga rijiya, ya fito da shi daga rijiya. Wata riwaya koko wata magana, yayin da wata magana ta ce a’a shi mutumin da yake cikin da ya ɗauko shi daga rijiyar ne ya fita da shi, to daga nan ya tafi da shi har sai ya je ya sayar da shi. To wannan washarauhu da Allah subhanahu wataala ya ce وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. To damirin yana iya komawa zuwa ga ɗan uwan Annabi Yusuf, domin da suka je sun karbi kayansu, har ma aka ce suka ce masa da yare za mu ce kai bawanmu ne, in kuma baka yarda ba za mu kashe ka mu karbi kayanmu mu tafi, za mu ce kai bawanmu ne za mu sayar da kai, in ka yarda ka sayi shikenan, in ko ba haka ba to mun san yanda za mu yi maka. So wannan wani kuma aka ce a'a su waɗannan din ne da ya tafi ya je ya kai ma wannan mutanansa, da yake kala ya bushra ya haza gula, to sai ya taho da shi da ya nuna wa ‘yan uwansa, wa sarruhu bida'a, sai suka adana shi Annabi Yusuf a matsayin kadara ko haja, wallahu alimun bima ya'malun, amma Allah dai masani ne da abin da suka aikata. Su din ne suka sayar da shi, saboda haka washarauhu sai suka tafi da shi Masar, suka sayar da shi bi samanin baksin da rahima ma'dudatin wa kanu fihi min az-zahidin, suna Allah Allah su rabu da shi. To sai wa qala allazi ishtarahu min misra, shi kuma idan kuma ɗan uwan nasa ne, to waɗannan suka sayarwa shi wannan mutumin da aka ce sunansa Malik ibn Zu'ir, wanda aka ce shi ya tsinto shi, to shi aka sayarwa, amma an sayar da shi ne da niyyar cewa bawa ne, har nake gaya mana har yana cewa amma dai wannan bawa yana kama da ku, halayensa da ɗabi'unsa ma duk irin naku, ko ya aka yi haka, ya ce ai cikin mu aka haife shi, kuma a cikin mu ya tashi, saboda haka ya ɗabi'anci da irin ɗabi'o'inmu. Suka dai saka ya haka nan dai, wasan ruhu bida'atan, amma wallahu alimun bima ya'maluna, da su din in waɗancan ne Allah ya san abin da suke aikata, in ma waɗannan ne ‘yan uwan Yusuf din ne Allah ya san abin da suke aikatawa. Don haka an dai sayar da Annabi Yusuf, yanzu kuma tafiya ta yi tafiya. Yanzu ne aka hau hanya za a je can garin, inda wannan tabbatar da yanzu an hau hanya a rijiya, an fito da shi yanzu daga rijiya, saboda haka duk sanda Yusuf na fi daɗi yanzu kan ba samu haka, to ashe wannan abun yana iya zama mata kuma matsala shi kansa, wannan abu yana iya zama matsala, har yi ta yi ta yi ta yi yana taka mata takalar, mai rasu taka mata takalar har ya kai inda ya fito fitowar ƙarshe, wanda daga nan wajen kuma matsala ta ƙare, wato shi kenan a lokacin kuma matsala ya kuma wuce shi kenan, kuma wannan zamanin ya ƙare, kuma shi kenan an wuce, kuma dalala yanzu an fitar da gare ta, kuma yanzu an shiga jamala, can gaba kuma za a je kamala. To haka Annabi Yusuf alayhi salam ya samu kansa a ciki. To shine sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da gaya mana me.
Na'am.
Wa qala allazi ishtarahu min misra limba'atihi akrimi maswahu عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أتشمعنا آية الله سبحانه وتعالى يكتشي واه. وقال الذي اشتراه من مصر، سيوان ليسي النبي يوسف أمصر يكي سيوان فدا لمرأته كما تسع أنت سونا شيوا نمتمن سونا ستفير قفير wasunta sunansa Atfir shi ba sarkin garin Misra bane amma yana shine babban wazirin sarki cewa Al-Aziz ake ce mashi saboda haka shine ya sayi Annabi Yusuf amma mutumin Masar ne to sai ya fada limra'atihi ga matarsa ita kuma matar akwai wani kauli an ce sunanta Zulaikha wani kauli kuma an ce sunanta Ra'il bint Ra'il to kuma dai wane ne dai shi dai Allah limra'atihi wannan kuma allazi ishtarahu min misra yace saboda haka ya gama magana sai yace wa matarsa akrimi mafwahu ki girmama mazaunin wannan mutumin asa an yanfa'ana domin ya kusata ya amfane mu aw natakhidahu walada ko kuma mu rike shi ya zama dan mu anta shi wannan mutumin Aziz Misr din nan baya haifuwa bashi da dako daya wani kauli an ce ma baya iya zuwa wajen mace wato baya iya kusantar mace to haka yake saboda haka zai ce to wata kila mu dauke shi ko mu rike shi ya zama da gare mu malamai suka ce ayya za ya zama da gare su bayan kuma bawa ne aka ce wato zai yi tabanni din sa ne wannan yana nuni akan cewa zai iya tashi ne sai ya mai da shi da a bisa ga haka kenan at-tabanni mutun ya dauki da yayi adoption din shi ya koma dan sa to wannan abun tun a zamanin su ma akai shi kafin ma zuwan musulunci ko kuma kafin har zuwa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi tabannin Zaid ibn Haritha radiyallahu anhu dan haka annabi Yusuf Allah ubangiji yace to wannan mutumi ya gaya wa matarsa cewa ta girmama mazaunin Annabi Yusuf saboda dayan biyu asa an yanfa'ana ya kusata ya amfane mu aw natakhidahu walada ko mu rike shi da a gare mu anan akwai riwaya da aka yi wata Ibnu Jarir ya kawo ta da isnadin zuwa ga Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu yana cewa wato mati gaskiyar masu firasa da hangowa nesa to babu kamar mutum uku sai ce ɗaya daga cikin su ita ce matar matan nan koko a wani kaulin da aka ce diyar Shu'aibu duk da na ga mana babu wani sahihin a madogara da ta nuna cewa wannan mutum biyu mata guda biyu din nan wanda annabi Musa alayhi salam ya samu a Madian din nan wa jarmin duni ma ba sai ni ka zudani din nan to baya daga cikin babu inganci akan cewa annabi Shu'aibu ne baban su da wa abuna Sheikhun Kabir inda suka ce so in ma shi ne to in ma ba shi bane da shan kwani bai ce shi bane a haka to mu bashi a haka to amma dai an ce tana daga cikin wanda suka yi firasa mai kyau suka yi hangen nesa suka yi kintace mai kyau saboda ta ce wa babanta qalat ihdahuma ya abatista'jirhu inna khayra man ista'jarta al-qawiyul amin fiyayyan wanda zaka dauki jingarsa ka karfa amintacce saboda haka ka dauki jingarsa to ta hango wannan abun a tare da shi sai na biyu wannan matar wannan mijin wannan matar وقال الله اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا يا كساك يا أمفانيم أو نتخذه ولدا كوكو مريكيشي سبو داكا وانا إتما كنتا شنتا يا إيجو سيسكا سينا أبو شيني سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لوك سيندي يبر سيدنا عمر عمسين خليفة شيما وانا يا إيها ساشيم إيجو سبو داكا يا أمفاني أتاردشي yayin da anan wajen shi Sheikh al-Islam fi riyad tafsir sai kawo cewa bayan waccan sai kuma ya kawo matar Fir'auna ita ma inda take cewa qurratu aini li wa laka la taqtuluhu ata an yanfa'ana aw natakhidahu waladan wa hum la yashurun to shi kuma haka ya fada suratul qasas to saboda haka sai ya kara da ita sai ya cire wannan na ɗaya daga cikin waɗannan ko kuma amma shi alqabi abubakar ibn al-arabi cewa wannan hasashen da aka fada guda ɗaya ne kawai hasashen wannan ukun da aka fada ɗaya ne kawai hasashen amma sauran biyun ba hasashe bane abu ne wanda aka gani zahiri da zahiri yace misali wacce tace a dauki jingar Musa inna khayra man ista'jarta al-qawi al-amin ai fa taqaluhuma aka ce to a wajen the process wato akan hanya ta wannan a shayar da su din ai musu ban ruwa din to anan kaga wannan abun na nuna yana da karfi yana da aminci karfinta yazo ya tarar da rijiyar da sai mutum 40 sun taru sannan suke iya ture dutsin da yake bakin bakin rijiyar ko bakin rijiyar dutsin sai an taru a ture shi annabi Musa alaihi salam ya zo ya sa hannu daya ya kama ya janye shi gefe kuma ma ina ga mana yana ta jin yunwa fa eh a lokacin annabi Musa yana jin yunwa haka ya fada ya ce Allah to inna khayra man bayan ya fada ya ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir fa taqaluhuma thumma tawalla ila dhilli fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir yace da ya koma can wajen ya koma gefe ya samu wata inwa ya zauna sannan yace to ya Allah ni fa a cikin abinda ka saukar gare ni yau Allah ina bukatar sai yanzu tunda dai ka rubuta arziki na to yanzu kan ina bukatar arzikin nan nawa yanzu ka bani bai yi bara sai zauna yace Allah ka bani yanzu aka koma sai gashi matar ta dawo to anan da aka zo za a kama hanya a tafi bai san hanya ba ta wuce gaba iska tana kadawa tana daga tufafinta sai ce mata baiwar Allah komo bayana ce to ya zabi mi tafiya ina bayan ka kuma ni na san hanyar sai ce duk in mun zo kan kwana sai ki ce mun dama za ka yi ko ka ce ko ki ce hagu za ka yi ki koma bayana shi ke nan ta koma baya to anan wajen sai ta gane abubuwa guda biyu yana da karfin gaske dan ya janye wannan abun ya musu ban ruwa yana da amana dan ya ce mata ta koma baya tunda iska na daga tufafinta kar ya ga wani abu na jikinta gwara ta koma baya kar ya ga komai to shi yasa sai tace fiyayyen wanda zaka amintar ka dauki jingarsa ka karfa amintacce to ai kaga wannan ta gani saboda alƙabi Abubakar bin Arabi ce nan ba firasa sai ba ta gani sannan yace kuma sayyidina Abubakar da ya bar sayyidina Umar shi ma ba firasa ba domin ya zauna tare da Umar da dadewa ya ga tajriba ta Umar ya ga iya aikin sa ya ga jajircewarsa ya ga karfin imanin sa ya ga yakinin sa ya ga jimirin sa ya ga yadda yake da tsayawa ya ga gaskiya ta yi nasara kuma ya ga ƙarya an dankwafar da ita to ashe Abubakar ya ga wannan baro baro ga Umar dan haka yace wannan ma ba firasa bace yace amma wannan firasa ce ai bai san me ya kawo ba amma sai ce asa asa an yanfa'ana ya kusata ya amfane mu aw natakhidahu walada ko burke shi ma ya zama dan mu to Allah yace wa kadhalika makanna li yusufa fil ardi haka nan ne muka tabbatar da yusuf a ban kasa kasar masar yanzu ya shiga misra fa saboda haka yanzu ma gwagwarmayar za ta fara an yi dogo tafiya an taho an iso wannan wajen malaman tafsir suna kawo wasu soshi dogaye a guraren nan waɗansu su za ka ji suna da fashi-fashin gaskiya wasu kuma suna da fashi-fashin Isra'iliya a tare da shi akwai wata hikaya da Al-Qurtubi ya kawo aljami da hakamin Qur'an a wannan wajen yake cewa sun tafi tare da shi tana da ban tausayi kware yace sun tafi tare da shi a shaida za su rubu da za su tsayar da shi ga wannan mutumin Malik bin Zaid bin su ƴan uwan nasa sai suka rubuta yarjejeniya akan cewa wannan shine abin da mu ƴaƴan Yakuba wani da wani da wani da wani suka lissafa yawan su muka sayar musu da bawan mu wanda yayi iyo amma da sharadin su kula kwarai da gaske da yin masa da baibayi saboda haka aka ce har sai da aka daure masa hannaye aka sa masa kafafuwa aka sa masa mai kamar mari a kafarsa a sasari aka rike shi dan saboda yana daga cikin sharuddan abin da suka fada a tare da shi da aka ce da zai tafi sai ban kwana da su
sai ta ina roƙon Allah ya kiyaye ku kamar yanda kuka wulakanta ni kamar irin yanda ya ba ku damar wulakanta ni ko kuma ina roƙon sa Allah ya kiyaye ku Allah ya bani ikon sada zumuncin ku kamar yanda ku kuka yanke na zumuncin yayin da maganganu da masu ci masu wasu ban tausayi a wannan wajen to suka wuce aka kamo hanya aka tafi to ana magana a bisa ga wannan kissar yana tafiya yana tafiya yana tafiya da aka zo an yi nisa sai ya zo wucewa ta wajen kabarin mahaifiyarsa saboda mahaifiyar ta rasu to ya gane kabarin mahaifiyar an samu wani bakin kato yana kiwon shi yake kula da shi duk abin da ya ga bai yi ba ya kauce to aka ce sai ya taho da gudu bai sani ba bawan bai sani ba shi wannan mai gadin nasa bai sani bai ruga da gudu yaje ya fada a kabarin baba a wannan din mahaifiyar tasa yana cewa mama kin ga abin da ɗan uwana suka mun ko bayan kin rasu ga abu kaza ya faru ya faru ya faru wanda nake tsaye da kewa da shi babana ne amma sun dauke ni daga hannun babana sun je sun jefa ni a rijiya wani ma har kamar da irin abun nan dai da yaro zai rika gaya wa babansa wani ma har ya jefe ni wani ma har ya mun kazawa tana ta madan wani abun yana kuka yana fada yana kuka to shine sai wannan mai gadin nasa ya hango ya neme shi ba gan shi ba kai ina wanda muka baka abam gan shi ba ya bi sawu yana zuwa sai gan shi gindin wani kabari to nan ma aka ce da yaje masa dukan tsiya wannan duk kisar al-Qurtubi ya kawo ta ya mar dukan tsiya yana kuka hawayensa ya diga kasa aka ce sai kasa ta fara raurawa akwai inda aka ce kuma da yayi wannan kukan a mala'iku suka kama kuka saboda wannan duk Qurtubi ya kawo wannan magana a ƙarshe ya ce dai Jibril ya ce to abin da ya kamata a yi bari a yi abin da zai zama ya dan tada musu hankali to ya dan yi wata fakafaka haka sai wajen sai rana ta yi kusufi dare ya zama kamar yayi dare haka yanayi ya zama yayi duhu kura ta turnike aka tashi jagoran tafiyar shi ma dugun tafiyar yake to akwai abin da ya faru ko anan ku ga ya mana gaskiya in ba haka ba dan ni na tsayi tafiya ban taba ganin wannan abin ya faru ba sai wannan bakin katon yace a ai kaji wanda nake gadi yaron nan ne a na yayi wannan akai ga abin da yayi nemi zai gudu yaje wajen wani kabari shine ni kuma na kai na da kyoshi da yadda kai shi ya ce masa kai hakuri ba na yi bane dan na liyar guduwa ba zan gudu ba ya ce amma na ga kabarin mahaifiyata ta ne nazo in gaya mata irin abinda na fuskanta na matsaloli to baya ma jin yaransa ya ce amma daga yau ba zan sake ba zan ƙara gudu ba in ji annabi Yusuf alaihi salam annabin Allah ba bayan yayi wannan ya gama to shine aka ce sai ya ce mashi ya ce to wannan yaron shine sai na ji yayi wasu maganganu wanda ban san me ya faɗa ba suka ce ina yake aka zo sai ce kai me aka yi ce a addu'a ne me kai addu'a yake nayi addu'a ne a nace ubangiji na ya taimake ni sai ce to abin da ya jawo mana wannan matsalar kenan to sai to yanzu za ka rama ne tunda an ce ya mare ka har ka fadi za ka rama ne gashi mu daure maka shi karama ko ko za ka mar afuwa yace na masa afuwa din to shikenan yana cewa yayi afuwa shikenan sai gari ya washe shikenan kuma sai aka ci gaba da tafiya to haka aka yi haraka iso Masar amma daga nan wajen suka ce to wannan kuma yanzu bari mu daina marwulaƙanci tunda in mun yi wulaƙanci akwai masu ɗaukan fansa bari a bari a lallaɓa shi to shine sai kuma Allah ya sa kuma Yusuf ya faci kansa sai aka tafi a hankali har aka isa to Allah ya ba wa annabi Yusuf tamakkuni a cikin ban ƙasa ƙasar Masar wani mu'allimahu min ta'wilil ahadith kuma dan mu sanar da shi mu koyar da shi wani abu min ta'wilul ahadith daga fasarar mafarki idan mun dauki ta'wilul ahadith da cewa fasarar mafarki ne ka san nayi mana magana a baya wajen wa kazalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilul ahadith cewa ta'wilul ahadith dinna akwai magana akan fasarar mafarki akwai magana akan ma annabta akwai magana akan ilimin annabawan farko wadanda suka gabata shine yanzu Allah ubangiji ya bashi
na'am
shine sai Allah yace wallahu ghalibun ala amrihi kuma shi Allah mai rinjaye ne ala amrihi a bisa al'amarinsa walakinna aktharan nasi la ya'lamun sai dai cewa mafi yawan mutane ba su san haka ba wallahu ghalibun ala amrihi wannan amrihi din damirin yana komawa zuwa ga shi Allah din da aka ce wallahu ghalibun ala amrihi wato shine mai rinjaye akan al'amarin sa. To wannan kaga gashi akan haka zahiri yake. Koko amrihi din damirin yana komawa ne zuwa ga shi Yusuf din. Wallahi shi Allah zalibun shine yayin rinjaye. Ala amrihi abisa al'amarin Yusuf. Saboda haka duk inda aka ga Annabi Yusuf zai shiga wahala ko kuma al'amarin Annabi Yusuf Allah ne ya ci gaba da tafiyar da shi. Kamar yadda dama haka yake. Misali sai a ce da yace wa ayyab gaya wa babansa na ga tauraro 11 da rana da wata suna mun sujada. Baban yace karka ba wa ƴan uwanka labari dan karfi maka kaidi. Ba a bada labarin ba amma an yi kaidin. Sai al'amarin Allah ya rinjaye sai aka yi kaidin. Ko kuwa bai iya ya boye ba sai da ya ba su labarin. Kaga kenan Allah ya yi rinjaye akan al'amarin. Ko kuwa shi Annabi Yaqub din kansa shine ya bada labarin. To Allah ya yi rinjaye akan al'amarin kenan. Akwai riwaya da take wai ɗaya daga cikin matan Yaqub ita ce ta ji sanda Yusuf yake bawa Annabi Yaqub labarin wannan mafarki nasa da amsar da baban ya bashi sai ta ji karab aka kunnanta. Kasan wani malami yana cewa wai idan kana so ka koye magana to karka gaya wa wani. Idan ka gaya ma wannan din magana sai zaka samu mutum ka ce to kaga wannan dai sirri na ne na gaya maka amma da Allah karka gaya wa kowa. Ashe shi ma yana da wanda yake abokin sirrin sa. Shi ma sai ya gaya mara ya ce karka gaya wa kowa. Shi ma ashe yana da wannan din shi ma ashe yana da abokin sirrin sa. Shi ma sai ya karka gaya wa kowa. Ba gaya wa kowa ba amma kuma an gaya wa kowa. Saboda kowa ya gaya wa abokin sirrin sa. To haka yake. Shi ne sai ya ce sai ta dauki wannan magana sai ta gaya wa danta. Amma kaga tunda ba a so a ji karka faɗa wa kowa. Sai dan naka shi kuma sai ya gaya wa cikin ƴaƴan Yaqub din. Shi ma ɗan Yaqub ne. Sai ya gaya wa wanda ya fi kusanci da shi a cikin yayyansa. Shi ma sai sai markare ya gaya wa kowa. Shi ma wannan din sai ya gaya wa dan uwansa. A haka har sai labarin baki ɗaya ya dawo har shi Yusuf din sai da wani yace kai na ji fa abin da ake faɗa kaza da kaza da kaza da kaza. Ashe kai an ce kaza da kaza da kaza. To daga nan kuma Annabi Yusuf ya gane wannan al'amarin Allah ne ya yi wannan din sa. Haka da aka jefa shi a Libya ana tunanin zai mutu. Sai Allah ya yi rinjaye akan al'amarin sa sai ya fito daga Libya. Da ya fito daga Libya ana wulakanta shi. Sai Allah ya yi rinjaye a cikin al'amarin sa sai aka daina wulakanta shi. Ana yawo da shi kasuwanni. Sai Allah ya yi rinjaye a al'amarin sa sai aka saye shi a Masar. Aka ce wa matar gidan ta girmama mazaunin sa. Da ta girmama mazaunin sa yana nan zaune. Ana nan da bayan mun bashi hikima da ilimi sai kuma matar gidan ta neme shi. Da Allah ya tafi sai ya rinjaye al'amarin sa yace bari mu fitar da shi daga tsakaninku mu kai shi cikin kurkuku mu ajiye shi tukuna mu ƙara kawwana shi silla mu ƙara kawwana shi tukuna mu shirya shi sannan sai ya fito. Haka nan kuma mulkin da ya shiga ciki shi ma ya bada gudunmuwa Allah ne ya rinjaye al'amarin sa har ya zama toba ko da shi amma ya zama tattalin arzikin kasar Misra baki dai tana hannunsa. To wannan duka yana daga cikin wallahu ghalibun ala amrihi. Idan mun dauki cewa amrihi din damirin yana komawa ne zuwa ga sayyidina Yusuf alaihi salam. Idan kuma wallahu ghalibun ala amrihi Allah ne mai rinjaye akan al'amarin sa to ai kuma dama wannan kaga a zahiri yake walakin aktsaran nas la ya'lamun. Wallahu ghalibun ala amrihi ita ma tana da tasiri a wajen neman rinjaye. Duk abinda mutum yake nema ko neman aure kake in kana yawan karanta wallahu ghalibun ala amrihi sai kaga Allah ya sa kai rinjaye a cikin wannan abu. Zaka kasa meme sunan su mutanen da kake takara da su ko da kuwa sun fi ka kayan aiki. Haka ne walakin aktsaran nas la ya'lamun. Amma dai mafi yawan mutane la ya'lamuna bi sani ba.
Na'am. ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.
ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ شده يا إلا النبي يوسف يكي كارتنسا واتو يكي شي كارون كارتنسا آتيناه سيمك باشمي حكما حكما فهكمتي wa imman da kuma ilimi. wakazalika kamar yanda muka yi wa Yusuf wannan haka nan ne najjil muhsinin muke saka wa dukkanin mutanen da suka zama masu kyautatawa Yusuf kuma dama yana daga cikin masu kyautatawa so da haka zaka ta gani wannan muhsinin a cikin surat Yusuf ina da yana cewa wajen biyar kofe da haka ma ya kai biyar ko muhsinin ina ya kai ina ga zai kai haka ya an bi su to haka Allah anan wajen ya gaya mana walamma balaga ashuddahu yayin da yake karfin sa wannan ashuddahu dinnan su malaman lugha shi bawaihi cewa yayi jam'i ne guda ɗayan sa shine shidda ashiddatu saboda haka ashuddu din shine jam'in sa yayin da wadansu daga cikin malaman lugha suka ce a'a haka yake bashi da jam'i bashi da guda ɗaya kawai haka za a bashi haka ya aka kalmar take to amma yanzu ba maganar kalmar ba yaushe ne lokacin da ya kai din walamma balaga ashuddahu da ya kai karfin sa shekara nawa ne fa nan ma malaman tafsir sun yi maganganu da yawa akwai riwayar da aka yi daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma inda yake shekara 33 akwai wata wacce aka yi daga Mujahid da Qatada suka ce shekara 18 akwai wata aka ce shekara 17 akwai wata ta ce shekara 40 akwai wata ta ce shekara 30 to duka irin wannan in an lura a siyakin maganar idan aka dauki ta shekara 18 yana nuni akan cewa Annabi Yusuf alaihi salam a wannan lokacin ya kai karfin sa yayin da wasu suka ce ba da shekaru ake magana ba a'a yayin da kashin sa ya kosa saboda haka wannan abun yana maimai yana canzawa daga wani mutum zuwa wani mutum akwai wanda in ka ganshi karfin sa sai kaga cewa dan shekara kaza ma shekarun nasa bai kai haka ba amma karfin sa ya kai na wannan dan wannan shekara saboda haka kenan balaga ashuddahu da aka ce ba ana nufin shekara kaza ba a'a ya kai karfin sa ake nufi ba ta bi ghadin nazri an wato tahdid ba tare da an haddade shekarun sa ba an gane wannan magana kenan bisa ga haka shekara 40 ko 30 ko 18 ko 17 ko 25 a wata riwayar ko 33 da aka faɗa a wani kaulin dukkan su ba sune abun lura ba a'a Annabi Yusuf ya kosa a wannan lokacin kamar yanda zaka ga yanzu mutum zaka ga dan shekara 10 da wannan dan shekara 10 wannan ma shekara 10 saka ga akwai bambanci a wajen girman su akwai bambanci a wajen karfin su akwai bambanci a wajen hankalin su aha zaka ga dan shekara 5 zai iya hankaltar abu zaka dan shekara amma nan wajen wani dan shekara 5 din zaka ga har yanzu yana shababa wajen mamasa kana iya ganin da yaro dan shekara 10 ya haddace alqur'ani amma wani dan shekara 10 yana ta wasan shababa a wajen mamarsa har yanzu in zaka tafi unguwa ma sai yayi kuka kai ta tafi da shi haka to kaga kenan yanayin kosawar yana bambantuwa daga mutum zuwa mutum sai aka ce to abinda ake nufi walamma balaga ashuddahu yayin da karfin sa ya kai kashin sa ya kosa sai na Yusuf ya kai mablag na ar-rijal kenan yanzu ya zama cikakken namiji kamar yanda aka sani an yi magana akan Annabi Yusuf alaihi salam a baya Allah ya mar wahayi tun a cikin rijiya kamar yanda Allah subhanahu wataala yake faɗa wa auhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun muka yi wahayi zuwa gare shi to anan wajen an ce shi Annabi Yusuf an yi wahayi zuwa gare shi yana dan shekara 17 misali in mun dauke shi yana dan shekara 12 ko 13 ko 11 da aka yi magana da akwai wadanda suka ce da yace ni ra'aitu ahada ashara kaukaban shekara 11 ne ma da shi wasu suka ce 12 wasu suka ce 13 wasu suka ce 17 wasu suka ce 18 wasu suka ce 15 duk an faɗi haka to an masa in an mu dauki na kasar an masa wahayi yana dan shekara 11 kamar yadda nake gaya mana masu cewa yana da shekara 18 magana ta dan yi nisa saboda wa khafu an ya'kula huzibu da Allah ya faɗa a cikin tabakin Yaqubu alaihi salam yace ina jin tsoron kura ta cinye shi ya kai shekara 18 ba ta jin tsoron kura ta cinye shi ba yanta kidu babu sayyarati shi ma wannan za a tsince shi tsinta din dan shekara 18 ba ta an tsince shi ba sannan ya bushra ya haga gulam gulam inda aka ce shi ma yana nufin yaro ne karami domin da ya kai shekara 18 da cewa zai wata kila ya bushra ya haga shab sai ce da saurayi na samu to sai ce haga gulam to alayyan dai anan wajen abinda ake magana akai ya kai shekara ya kai karfin sa aka yi nawo sai muka bashi hukman hukunci wa ilma da ilimi aka tace muka bashi annabta to in haka ne ya kai shekara 33 aka fara barasa annabta in wancan wahayin mun dauke shi a matsayin ilhama ko kuma yanzu anan wajen sai Allah ya ƙara masa kaifin hankali ya zama yana ya iya hukunci kuma ya bashi ilimi ƙari akan ilimin da yake tare da shi a can baya idan wannan ne a can baya Allah ya yi masa wahayi yana dan shekara 10 an ce Allah ya yi da masu uku ne Allah ya yi musu wahayi suna da karancin shekaru kafin shekara 40 shi Allah ubangiji ya yi masa wahayi yana dan shekara 10 wani abu annabi Yahya alaihi salam Allah ya masa wahayi yana dan shekara 3 wa atainahu al-hukma sabiya yana dan shekara 3 sai aka ce sai kuma annabi Isa alaihi salam shi kuma Allah ya mar wahayi yana cikin tsumman jego aka Allah ya musu wahayi to bayan wannan wahayi aka musu full wahayi irin wanda ake wa annabi dan shekara 40 wanda yake shekara 40 yayin da wasu malamai suka ce shi yi wa annabi wahayi yana canzuwa ne daga yanayin duruf din da ya samu kansa a ciki kaga wannan wahayin da Allah ya yi wa annabi Yusuf alaihi salam a cikin rijiya shi ya nutsar da shi ya sa hankalinsa ya kwanta ya daina magagi yayi shiru kaman baya cikin rijiyar ma saboda Allah ya masa wahayi akan zai bashi labarin zai ba su labarin abin da ya faru gare shi to yanzu kuma wannan ataina hukman wa imma dinnan sai malamai suka ce to wancan wahayi na farko da aka yi daban wannan kuma yanzu an fara mar wahayi na hukunci kuma da na ilimi yayin da suka ce a wannan din ma irin wancan abin da Allah ya bashi ne kamar misali kwakwalwarka ta ƙara haɓaka sakamakon shekarun da ka ƙara to kwakwalwarka ta ƙara buɗuwa ta ƙara zama babbar kwakwalwar da za ta iya ɗaukan hukunci ta ɗauki ilimi kuma malamih ɗinsa na halitta sai suka ƙara bayyanuwa to shi yasa sai wannan matar sai ta neme shi amma sai suka ce ba a fara masa wahayi na annabta ba a irin wannan kawai an bashi hikima da ilimi ko ko an bashi hukunci da ilimi kuma aka ƙara bashi tabakkuni a ban ƙasa aka sanar da shi ta'wilul ahadith amma da an masa wahayi na annabta to da ƙaryarta ta ce ta neme shi da kanta da sha'awa saboda wato wahayin annabta ya zama annabi ya fara ɗaukan talaki na risala na Allah madaukin sarki an fara jefo masa kaulan sakina din ne za ta iya kallon sa har ta tana sha'awar sa wane in ka haiba ba za ka mata ba saboda haka ayatai na hukuman wa ilma dinna suka ce ba wahayi bane aka mata ko da wancan amar wahayi ba fara bashi ba yanzu sai wannan an bashi hikima ne ko ko hukunci an bashi ilimi an bashi tamakkuni a ban kasa an koyar mata tawilul ahadith kuma yanzu zama ya zama zai zauna kenan a masa shine atana hukman wa ilma wa kadhalika yanda kaga mun yi wa yusuf haka nan ne najzil muhsinin muke saka wa duk mai kyautatawa duk wanda ya kyautata to guda ma inna la nabiyyu ajra man ahsana amala ba ma banzatar da ladan wanda duk ya kyautata aiki wannan aya an ce da ita da wa sarruhu bi da'a wallahu alimun bima ya'malun ban hakuri ne duka ake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Allah ya yi wa annabi Yusuf alaihi salam ka yi haƙuri ya Muhammad a bisa haƙuri na a bisa izaya da jafa'i da sukul da baka da dangansi da ɗanyar magana ta mutanenka Allah Ubangiji kamar yanda ya fitar da Yusuf salin alin haka nan kuma zai fitar da kai salin alin ya baka nasara kuma an yi haka kuma nasara tana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan uwa a wannan wajen ina so in yi amfani da wannan damar in yi kira gare mu wato dole sai mun yi kokari mun kiyaye idanuwanmu da kunnuwanmu daga jin zantukan banza wanda suke yawo musamman a social media baka da dalilin da zai sa ka ga wani shafi ko wata magana ta wani mutumin da ka san ba bai saba fadar magana da take maka dadi a kunnanka ba kuma sannan ka buda ka ce zaka saurare shi da niyyar kana tunanin zai fadi abinda zai maka dadi a kunne bai saba fadar abinda yake ma dadi ba dan me yasa yanzu zai fada eh akwai yanzu matiji zai haifi wata ba matijiya ba ai ba zai yi ba ko to haka ne saboda haka idan kana yawo kaga mutumin da ka san cewa abin da ya saba fada baya ma dadi to fa in yanzu ba ba fadan abin da zai ma dadi zai ba dan me yasa zaka bude har ka ji balantana ma har ka ji abin da zai tada maka hankali ya kamata mu lura da wannan abin saboda haka fudul da rashin aikin yi yana jamu zuwa ga mutum ya ji danyar magana da in ta zo bakin sa ta shiga kunnan sa bai san yaushe za ta fita ba shi yasa wani mawaki yana cewa wai wa sam'aka sun an sama'il qabih ka saulil lisani anil nutqi bi fa innaka inda sama'il qabih sharikun li qa'ilihi fantabih yace kunnan ka kiyaye shi daga jin mummunan abu kamar yanda kake kiyaye harshen ka daga fadar mummunan abu domin a lokacin da kai ka take kana jin mummunan abu to kai tarayya da mai fadar da mummunan abu dan haka in ma zaka kiyaye sai ka kiyaye saboda haka anan wajen ina kira gare mu mu shagaltar da kanmu da wani abu ja alqur'ani nan wani har yanzu ba gaba iya shi ba fa mutane sun ci har suna da lokacin neman wani abu ina kabar alqur'ani idan labari kake so ka ji ina kabar ahsanul hadith idan hikaya kake so ka ji ina kabar ahsanul qasas idan hukunci kake nema ina kabar alqur'ani fihi ayatun muqamatun idan rikici kake nema ina kabar alqur'ani wa qaru mutashabiha idan labari dan wuta kake nema ina kabar alqur'ani dan ya bada labarin su in labarin dan aljanna kake nema alqur'ani ya bada labarin su in labarin mutanen farko kake nema Allah ya bada labarin sultani ya bada labarin su in labarin mutanen karshe kake nema alqur'ani ya baka labarin su in labarin aljanu kake nema alqur'ani ya baka labarin su in labarin mala'iku kake nema alqur'ani ya baka labarin su in labarin kwari kake so har sura ta kai suratul naml ya bada labarin tsuntsaye su alhudhud suna ciki ya bada na kwari su annabi suna ciki ya bada na kwari akwai annahl a ciki ya bada na dabbobi akwai suratul fil ya bada na suratul baqara ya fadi raqumi ya fadi sauro ya fadi gizo ya fadi hankaka duk wannan abu ko a cikin alqur'ani in kana neman labarin dabbobi ka ji alqur'ani mana in kana neman labarin mutane ka ji alqur'ani mana in na muta da ko me kake nema in kisar kaidin mata ne shigo suratul yusuf zaka gani in labarin yaki ne akwai ayyusu din akwai a cikin alqur'ani in muna furci ma kake son labarin sa shiga suratul tauba duk zaka samu labarin sai me in labarin mata kake to har suratul nisa'i aha in saki kake nema akwai suratul talaqi sai me ma farwatu fil kitabi min shay'in to yaushe kabar wannan har ka tafi neman abin da zai tada ma hankali saboda haka ya kamata mu kiyaye ya kamata mu kiyaye babu dalili lokacin mu tsadar ka tafi haka mana tafi haka an bukata lokacin ma cikin kawai abinda la yusminu wala yughni min ju'i ana wasa da martabar da ba ta tabuwa kuma kuna ji kuna gani ko bayan da za ku yi a haka to wannan yana da kyau a kula da waɗannan abubuwa wa kadhalika najzi al muhsinin haka nan muke saka ma dukkanin waɗanda suka kyautata in ji Allah haka kamar yadda kaga mun yi wa Yusuf dan duk wanda ya kyautata haka zamu masa sai dai ne kowa da gargwadon yanda yake da ciki akwai wanda yake yi wa fararen hula akwai wanda yake yi wa hafsoshi sai mana a Yusuf ai su ba fararen hula bane wa kadhalika najzi al muhsinin na'am
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون تشيني سي الله يتقى بدا يا منا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه التي هو في بيتها ونما ترد مجن تيسيش yace ma matarsa Akrimi maswahu ki girmama mazaunin sa ki kula da shi saboda ga dalilin da muke so ya kai afa an yanfa'ana nan gaba au na tafi da huwa da ya ko mulke shi da me zai faru warawadatku sai kawai ta neme shi annabi ya daga kansa ta nemi ta neme shi nema irin na sha'awa saboda lokacin ya kai karfinsa kuma shi kenan tace masa wa ghallaqatil abwab hatta rufe kofofi ba wa qalat hi talat tace gani a gare ka kaman ka ce wa mutum bismillah qala ma'ad Allah yace a'udhu billahi ina neman tsari da Allah innahu da shi yanayin yanda sha'anin yake rabbiya ubangidana shine wannan wanda ya sayo ni ya kawo ni gabanki ahsana mafwaya ya kyautata mazauni na bai kamata na saka masa da wannan abun ba innahu la yuflihu adh-dhalimuna domin waɗanda suke zalunci ba sa rabauta ko kuwa innahu yanda sha'ani yake rabbiya ubangiji na wanda ya halitta ni ahsana mafwaya ya kyautata kuma yanzu kenan sai in fara da faɗa mata innahu la yuflihu adh-dhalimuna inna haka na zalunci kaina kuma waɗanda suke zalunci kansu ba za su rabauta ba a wannan an yi magana da yawa a nan wajen a kara mana ayar gaba don mu hade
na'am wala qad hammat bih wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin
to anan Allah ubangiji ya gaya mana warawadatu lati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqat al abwaba wa qalat hi talaqa ma aba Allah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu adh-dhalimun wa laqad hammat bihi hakika ta himmatu da shi da niyyar abin da yake ba daidai ba wa hammadiha shi ma ya himmatu da ita da ba dan ya ga burhana rabbihi ba laula ar-ra'a burhana rabbihi da ba dan ya ga wannan hujja da dalili na ubangijinsa ba to lalle kan da ya himmatu da ita to shine sai yake cewa laula ar-ra'a burhana rabbi kazalika yanda kaga mun yi haka mun zare Yusuf mun yi haka ne ni nasrifa anhu su'a dan mu ijar da mu tunkule as-su'a mummuna abu al-fasha da al-fasha shine zina ko kuma himmatuwa da zinan ma as-su'a himmatuwa da zinan al-fasha kuma ita kanta aikata zinan muka yi kokarin mu ije ta daga barin sa ni nafrifa anhu su'a wal fasha innahu domin shi yusuf min ibadina al mukhlasin yana daga cikin bayin mu al mukhlasin wadanda suke zababbu kuma wadanda suka zama abun tacewa ko ko masu ikhlasi da akwai kira'a da take cewa min ibadina al mukhlasin masu kyautata al'amari masu ikhlasi ko ko wadanda aka zabe aka tace aka zabe su akan abu wato al mujtabina waɗanda Allah ya zaɓe su yace su ne yace so akwai sakon da yake so ya ba su waɗannan ayoyi guda biyu warawadatu lati huwa fi baitiha an nafsi malaman tafsiri a nan wajen to an yi talala biya da yawa wata talala biyar da ta ja waɗansu sai da ta kai sai da suka faɗi ka san akwai talala biyar da in ta ja mutum zai su ya samu wani abu ya rike to wani zaka ga ya tafi su ya samu wani abu ya rike wani ya tittirje wani ko inda ma har sai da kansa ta kinya ya bugu a wannan wajen to kuma ya kamata a bi a hankali dan nan kan annabi ne annabi ne a nan wajen Allah yake magana da shi akai kuma ga abinda Allah ya tsaya baya halatta ko ko bai dace ba a tafi a ta nemowa waɗansu abubuwa ana lankayawa a nan wajen dan ga inda Allah ya ce saboda haka warawadatu lati huwa fi baitiha wata suke cikin yake gidanta din sai ta neme shi daga kanta ka bani kanka mana wa ghallaqat al abwab shi ta fara saboda haka akwai at taqdim wa ta'khir a ciki da ta rike kofofi baki daya ta zo ta ce masa to bismillah gani ga ka anan an ce ta fara yin magana da shi tana cewa Yusuf al'ajabin kanka yake haka ubangiji na ya halicce ni kin ina cikin mahaifiyata ka idan ka yana da kyan gani sai da shine nake ganin ubangiji na bakin ka ma yana da kyau da shine nake magana da ubangiji na duk abun da ta faɗa sai ya maida shi zuwa ga Allah a ƙarshe ta rufe kofa wa qalat sai ta ce masa hita laka wannan hita laka din kamar an ce wai halumma ilayya ko kuma gani a gabanka ko kuma gani yanda kake so da ni ko kuma gani banni ne yanda nake so da kai da an faɗi haka sai ka ko a qurra'u zaka tun faɗi haka akwai hita laka nafi'u aka yake fara da shi da ibnu zakwan daga qira'a riwayan da yake daga ibnu amir hita lak wa qalat hita lak haka take yake cewa yayin da shi kuma hisham daga ibnu amir shi kuma yake hita lak wa qalat hita hita shi ma a wajen ra'ayin ash-shafi'i ya ce yana cewa hiitu laka kuma yana cewa hiita laka amma a wajen masu hadisi sun suka ce hiita ne kawai da fataha ne babu da damma amma in ba haka ba hisham ibn amir hiita laka ko hiitu laka ibnu zakwan ibn amir hiita laka kamar yanda natu yake fada akwai haitu laka wanda shi kuma haka ibnu kafir yake karanta ta duk wannan sabiya ce hiita laka nan abu ja'far al-madini ba haka yake fada shi ma hiita laka hiita laka hisham ibn amir hiita laka nafi'u ibnu zakwan abu ja'far al-madini hiita laka haitu lak haitu ibnu kafir haka yake cewa sai haita laka sauran qurra'u daga cikin su shine kaman dan kufa da dan basra guda daya asim kisai hamzatu da kuma abu am al-basri su suka cewa haita laka to daga nan sai ka fita akwai haiti laka akwai haitu laka kamar yanda wannan ya faɗa kamar yanda ibnu kafir ya faɗa akwai haita laka akwai hita laka akwai hitu laka akwai hita laka akwai hitu laka akwai hita laka akwai hiti laka duk waɗannan kan wannan kalman wannan hita laka amma duk ma'anar ta abinda ake nufi gani gare ka kai yanda kake so qala ma'ad Allah sai ta Allah ya tsare ni a'udhu billahi ya za a yi ne haka ayi ubangijin da ya halicce ni ya kyautata matsayata ya kyautata matabbatata mutumin ubangijin da aka jefa ni a rijiya ya fito da ni ubangijin da ya kwace ni daga hannun ƴan uwana ubangijin da ya yi mun kaza ubangijin sanan in masa wannan abun wannan ba zai yi ba ko kuwa ubangidan nan nawa ma shi kansa ya kyautata mazauni na bai kamata a ce na fuskanci iyalinsa da mummunan abu ba ashe dai kaga aikin banza tun zamanin su annabi Yusuf aikin banza ne haka ne ko kamar yanda nake ga mana ranna daidai tun daga zamanin annabi Adamu sunansa daidai haka kuskure tun daga zamanin annabi Adamu sunansa kuskure har yanzu kuma kuskure ko a masallaci aka yi shi sunansa kuskure daidai kuma ko a gidan jiya aka yi shi sunansa daidai in kana so ka ga haka ɗan giya sun sha giya sai suka kama fada sai dai ya fasa kwalba ya haka zai farka cikin ɗaya sai ɗayan ya rike wannan wanda ya rike yayi me to kaga an yi daidai a gidan giya kenan dan da an bari da ya farka cikin sa to haka abun yake saboda haka wannan abun haka ake cewa amma idan ana sallah limami yayi rafkanuwa sai a ce me liman yayi rafkanuwa yayi kuskure kaga a masallaci kuma na an yi kuskure to haka abin yake to Allah ubangiji yace to yace da a ma'az Allah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu zalimun wala kad hammat bihi hakika ita kan ta himmatu da shi da niyyar za ta yi aikin banza da shi domin dama rawadatu da Allah ya faɗa shi kuma maganan da ya faɗa yace innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu zalimun wannan ayar ita ce take nuna cewa hammun da tayi da hammun da yayi ba iri dai bane himmatu wadda tayi da himmatu wadda yayi ba iri dai bane sai sa malamai anan suka ce wa hamma biha ya himmatu da ita an yadribaha yana ma so ya dace ta laula arra burhan rabbi da ba dan ya ga hujja da kuma dalili na ubangiji ba to da ya mata dan banzan duka sai ya ga cewa bai kamata ba wannan mutumin da aka kawo ta a gida suna kula da shi su bashi abinci ya kama matar mutane ya dace ta sai ya ce to bai kashi yasa sai bai dace ta ba da ba dan wancan abun da ya tuno ba da ya mata dukan tsiya suka ce haka ne ni kan wannan yana burge ni wannan fasara tana burge ni wa hammadiha ya himmatu da ita to anan shine nake ga mana idan kaga irin abun da aka ruwaito anan madar alikattafan da ake karantawa a cikin tafsirai na Ramadan wallahi za ka yi mamaki har wayo zai zubo maka a ce annabin Allah ne ake dangantawa da wannan abu kuma Allah bai faɗa alqur'ani ba manzo Allah bai ga mana hadisi ba na rasa ina aka samu wadannan abubuwan kaji an ce yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza bazan maimaita ba dai bazan faɗa ba amma dai yayi yayi abubuwan da bai kamata ba a gare shi laula an ra'a burhana rabbihi menene burhana rabbihi din da ya gani anan wajen malamai nan ma sun yi maganganu da yawa wasu suka ce tunawa ne da matsayin da yake ciki cewa a ni fa ga abin da ga fa matsayin da nake kai saboda Allah ya bashi hukuman wa ilman ya bashi tawilul ahadith kan kuma ya masa wahyi da tunaji annahu bi amrihim hadha to zo na abin shikenan wannan abin da ya tuno aka ce shine burhana rabbihi din da ya gani yayin da suka ce burhana rabbihi din da ya gani sai Allah ya nuna masa siffa da sura ta Yaqub baban sa yayi haka ya cije hankalinsa to ashe wai wannan abun abin da yake masa kenan idan ya fushi da ya ga wannan abun sai hankalinsa ya tashi kamar kana hararar yaro ya saba da in ya ga wannan hararar ya daina abin da yake to haka yake masa sai ya ga wannan an ce wannan shine ya gani yayin da wani kauli an ce wasu ayoyi guda hudu ya gani wanda sun zo ma a cikin alqur'ani akwai wala takrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila akwai afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat akwai wa inna alaykum lahafizin akwai wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan iz tufiduna fi wa ma ya'budu rabbika min mithqali dharratin fil ardi wa la fis sama'i wala asghara min zalika wala akbara illa fi kitabin mubin to yi aka ce shine sai ya ga wannan wai yanda aka yi da ya kalli gaba inda yake nan haka da ya kalli gaba sai ga kamar misali sai ga wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila sai haka ya kalli nan wajen sai ga afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat sai ya juya nan baya sai ya ga watan dayar wa ma takunu fi sha'ni wa ma tatlu minhu min qur'ani sai ya koma baya sai ya ga wa inna alaykum lahafizin kaga duk waɗannan wa'azi ne suka kewaye shi wani kauli an ce murya ya ji an ce masa kai Yusuf anta maktubun fi diwanil anbiya'i fa kaifa taf'alu fi'l as-sufaha'i kai da kake rubuce a cikin kundi na annabawa yaya za ka shagaltar da kanka da aikin wawaye abinda aka ce ya ce kenan ko dai lokacin tsawar mu yayi ne so wai aka ce wato ko ya zaka ce haka to wannan aka ce wai abinda ya gani kenan akwai mawadan da suka ce tafin hannu ya gani kawai ya bude ta sama ya rubuta wannan wa inna alaykum la hafizin yana daga wasa ya ga haka to ala ayyal inda ko ma wani ya gani ko ko duka ya gani duka baki daya shine burhana rabbihi amma Allah da yake kazalika inda kaga mun yi haka haka ne li nasrifa anhu su'a haka muka yi dan mu tafiyar da mu gusar mu nisatar mu kawar da as-su'a mummuna abu daga barin Yusuf wal fasha'a da kuma al fasha innahu shifa annabi Yusuf din da kake gani wallahi min ibadina al mukhlasin yana daga cikin bayan mu bayin mu tatattu wanda sai da muka tankade muka rereye cikin 12 nan nasu shi kadai muka dauka to ina ga za mu tsaya nan mu tseren nan sai gobe a yi shi insha Allah wasu tafi kalbaba ko saboda in aka shiga cikin sa shi ma akwai maganganu da yawa insha Allah gobe shine darasin mu wanda za mu yi na karshe a wannan shekarar kuma insha Allah muna dai cikin surati Yusuf din insha Allah ta'ala Allah ya taimaka mu alhamdulillah 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 alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم إنك عفو تجيب اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به ذمتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلل علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا سائلا إلا أغنيته ولا طالبا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.